Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Nine naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. A jiya Juma'a ne shugaban kasar Zimbabwe Robert Mugabe ya fito farko a bayyana jama'a tun bayan da rundunar sojin kasar ta kwace ikon wasu hukumomin kasar ta kuma bude wata tattaunawa da zimmar shawo kan shugaban mai yawan shekaru yayi marabus. Mugabe sanye da doguwar riga mai launin rawaya da shudi ya halarci taron yayi dalibai sama da 1000 a birnin Harare. An ga shugaban yana gingedi lokacin taron kuma bai ce komai ba game da dambarwar siyasar da ke faruwa a kasar. Rahotanni na nuni da cewa Mugabe mai shekaru 93 a duniya ya ki amincewa da bukatar sojojin kasar da jam'iyyarsa ta ZANU PF na cewa yayi marabus bayan kwashe shekaru 37 yana mulkin kasar. A ranar Laraba ne da rundunar tsaron kasar ta kwace wasu muhimman cibiyoyi na gwamnati ta kuma ce ta yi wa shugaba Mugabe daurin talala sannan suka shiga farattakar bara gurbin mutanen da ke a gwamnati. Akalla mutane 5 ne a kashe a jiya Juma'a lokacin da 'yan sandan kasar Kenya ke kokarin fatattakan magoya bayan shugaban 'yan adawan Kenya Raila Odinga a tashin hankalin da ake ci gaba da yi kan zabe. 'Yan sanda sun harba barkonan tsohuwa tare da fesa ruwan zafi jiya Juma'a a kokarin da suke na dakatar da magoya bayan Odinga kar su karasa tsakiya babban birnin kasar inda aka shirye shugaban adawa zai jawabi. A farkon makon nan ne 'yan sandan suka yi gargadin cewa ba za su bar Odinga ya jawabi ga magoya bayansa ba bayan da ya dawo daga jawaban da ya je yana ta yi a kasashen waje yayin da 'yan majalisun jam'iyyun adawa ke ƙara wa mutane ƙarfin gwiwar su fito. 'Yan sanda sun ce masu zanga-zanga cikin fushi sun jefe wasu mutane 5 har lahira bayan da aka kama su sun yi sata, amma shaidu na masu yawa na cewa 'yan sandan ne suka harbe mutanen. Sai da jami'an tsaron sun musanta cewa sun yi amfani da harsasai na hakika. Haka kuma shaidun sun bayyana yadda masu zanga-zangar ke jifan 'yan sandan da duwatsu. To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce gwamnatin Trump na son samo sabuwar alƙibla a dangantakar Amurka da Afirka wadda za ta ta'allaka akan cinikayyar saka jari domin taimakawa wajen haɓa nahiyar da ake ganin ita ce za ta zama nahiyar da ta fi kowace yawan mutane a shekaru masu zuwa. A jiya Juma'a ne sakataren Tillerson ya ce zuwa shekara ta 2050 an yi hasashen cewa al'ummar nahiyar Afirka za su ninka kansu wanda yawansu zai kai sama da biliyan 2.5 kuma kashi 70 cikin 100 na mutanen za su zamanto matasa ne 'yan ƙasa da shekaru 30. Tillerson ya lura da cewa nahiyar Afirka za ta bunƙasa rayuwar mutanenta da inganta tsarin rayuwarsu da kuma wadata ƙasar nahiyar baki ɗaya. Sakataren da ya yi wannan jawabi ne gabanin wata ganawa da zai yi da ministocin harkokin wajen da wasu wakilan kasashen Afirka 37 a ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ke a nan Washington DC. A jiya Juma'a ne ƙasar Koriya ta Arewa ta ce ba za ta amince da zaman tattaunawa da Amurka da Koriya ta Kudu ba kan shirin makaman nukiliyarta muddin kasashen biyu suka ci gaba da gudanar da atisayen soja tare. Wannan tauna tsakuwa ce saboda ƙasar Amurka wadda take barazana ga ƙarfin nukiliya, a cewar jakadan Koriya ta Arewa a Majalisar Ɗinkin Duniya Han Tae-song lokacin wata hira ta musamman da ya yi da kamfanin dillancin labaru na Reuters a Geneva. Ya ci gaba da cewa suna ci gaba da yin atisayen soja, suna amfani da makaman nukiliya da jiragen yaƙi, suna gudanar da wannan atisaye ne domin ƙasa ta. Ranar 11 ga watan Nuwamba ne Amurka da Koriya ta Kudu suka fara wani atisayen sojojin ruwa a gabar ruwan Koriya, abinda sojojin Koriya ta Kudu suka bayyana a matsayin gargadi ga Koriya ta Arewa. A nan birnin Washington DC kuma jami'an ma'aikatar harkokin waje sun mayar da martani da cewa atisayen haɗin gwiwa da ƙawayen Amurka a yankin Asiya abu ne da ke bisa doka kuma an daɗe ana irinsa. Ba kamar shirin nukiliyar Koriya ta Arewa da gwajin makamanta da ba sa bisa ka'ida ba. Aƙalla mutane biyu ne suka rasa rayukansu a tashin hankali bayan zaɓe a jamhuriyar da ta ɓalle daga Somaliland.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare, ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. Toma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda shida. Rahotanmu na farko zai magana akan ƙoƙarin shawo kan cutar tamowa da wasu ƙungiyoyi ke fafutukar yi tare da haɗin gwiwa da gwamnati a maraɗin jamhuriyar Nijar. Rahotonmu na biyu zai magana akan yadda magidanta da iyalansu suka rungumi shirin tsarin iyali a ƙaramar hukumar Maigatari da ke jihar Jigawa. Shi kuwa rahotonmu na uku zai magana akan yawan matan da ake rasa rayukansu a arewacin Najeriya yayin renon ciki da haihuwa. Rahotonmu na hudu zai magana akan rigakafin cutar ƙyanda da ake gudanarwa a jihar Katsina. Shima rahotonmu na biyar zai yi magana akan ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunatarwa da kuma yaƙi da cutar sikari, wato diabetes. Rahotonmu na shida, wanda shi ne zai kasance rahotonmu na ƙarshe a cikin shirin, zai yi magana akan shawarwari da aka bai wa likitoci da jami'an kiwon lafiya a jihar Bauchi. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla, gaida Muhammad Nasir.
Gwamnati a jihar maraɗin jamhuriyar Nijar na ƙoƙarin haɗin gwiwa da wasu ƙungiyoyi domin yaƙi da cutar tamowa. Wakilinmu Shaibu Mani na da cikakken rahoto.
Haɗin gwiwar gwamnatin jamhuriyar Nijar da ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa masu tallafawa don tabbatar da ƙoshin lafiyar ƙananan yara da wani taro na hiddo da wata dabara ta yaƙi da cutar tamowa ga ƙananan yara a cikin wani tsarin proje mai suna Bébé Mère.
Ce matin, je prends donc la parole au nom de l'UNICEF et du PAM, co-financeur de cette activité pour la lutte contre la maladie.
Malama Mawa Soro Kena, mais magana de yon conjoint UNICEF, de PAM. Ke bayani ba su ga wannan fasaha ta magance matsalar tamowa ga ƙananan yara da ta yi kamari bayan da kwararrun likitoci suka yi bincike a kai cikin jarin maradi. Malama Mawa Soro ta ce rashin lafiyar ƙananan yara abu ce wadda ta tsaya ma gwamnatin Nijar sauran kungiyoyi a zuciya. A cikin wannan tsari na kokowa da tamuwa cikin jarin maradi za a ɗaukar kwararrun ma'aikata har kimanin 192 sannan da gidaje 615 domin ba da horo ga uwayen a dakile tamuwa. Dr. Nasiru Usman, daraktan yaƙi da tamuwa a ofishin ministan kiwon lafiya a Nijar, ya kawo roma wannan fasaha da matakan yaƙi da tamuwa ga ƙananan yara a cikin jihar Maradi.
In uwaye da kansu suna ɗaukar yaran suna kwatanta da wanda bai tamuwa da wanda ya kusa shiga tun da wuri tun kamin ya shiga a magance, to insha Allah a cikin jihar Maradi za ku ga wannan ciwo na tamuwa ya rage. Me kowace shekara aka yi bincike sai zamana a jihar Maradi ce muke da mahi yawancin tamuwa, to shi yasa wannan fasaha aka zaɓi a sa cikin jihar Maradi. In aka samu aka cima gurin da aka sa gaba, to insha Allah za a jihar Maradi tamuwa ya rage. Dawari an dan kwatamtata ne a jihar da magaram cikin department din mu ne kadai aka kwatamtata aka ga yayi mata suna samu suna aiko yaran su kaga tamuwa tana ragewa. Kenan sai muka ce to bari mu dauko wannan fasaha mu sa ta a cikin jihar Maradi inda muke da yawancin tamuwa, kuma za a ci mu gode insha Allah ciwon tamuwa zai rage a jihar Maradi. Kuma ka kare jihar Maradi in yaso zamu je jihar har mu kai ga mu rage wannan ciwon tamuwa insha Allah. Insha Allah kiran da zai ma mahalarta taro da kuma su ma waɗancan al'umma wanda za a yi da su shine su ba mu goyen baya, surtout mer in suka koma gida su jawo hankalin al'umma ta ba da goyen baya a yi wannan aiki a cikin gurin wannan aiki.
Shaibu Mali, murya Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Nijar.
Rahotanni na nuni da cewa ana samun ci gaba wajen amincewa da magidanta da iyalansu ke yi wajen karɓar tazarar haihuwa a ƙaramar hukumar mai gatari da ke jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi na da ƙarshen rahoton.
Sa'ada Babandi, jami'a ce a asibiti da ke ƙaramar hukumar ta mai gatari.
To gaskiya ba laifi, yanzu ba maganar duhun kai, tazarar haihuwa ana karɓa babu laifi daga ƙauyuka ibn Fulani ma kowa yanzu ya riga ya san meye tazarar haihuwa, me amfaninsa. Za ki gani daga an haihu wata tana haihuwa ma kafin ta yi 40 za ki ga tazo ta ce malama ina buƙatar a yi min tsarin iyali, akwai wanda za a bata kafin ɗan ta yi wata 6, idan yaron ta yayi wata 6 kuma za a dora ta akan allurai, idan yayi wata 6 ma in ta ga ƙwayar take da buƙatar ta ci gaba to akwai ƙwayar da za ta ci gaba daga ta wata 6 za a canja mata wata, idan kuma injectable take so akwai allurai da za a yi mata. In haihuwarki kina ƙasa da 5 akwai allurar da za a yi miki Norris, idan kuma kin wuce haihuwa 5 akwai wanda za a yi miki Deco, sannan akwai implant da ake amfani da shi wanda ake yanka hannu ake sawa mace, shi ma idan shi kike bukata akwai shi za a yi miki.
To kuma ga me zaki ce ga matan da mace sai ki ganta ta ya haihuwa 5-10 bata huta bata ce ai ita bari ta haifi ƴaƴanta zuwa wani lokaci ta gama sai dai ta kalla ana yi.
To gaskiya akwai wa'ansu wanda za su ce ba sa bukatar su hutu, za su scan su kare, to amma kuma ko me yana son hutu gaskiya, dan ko a ibada Allah ma yana ba mu hutu mu mata mu huta. Ita mahaifa kamar balo take, kina hura ta tana yin laushi, haihuwa ana yi matsala tana ƙara ƙaruwa, kina dada girma ke kanki, kina dada girma shekaru na ƙaruwa, kina matsala tana dada faruwa, to mahaifa haka take kina haihuwa tana dada sakawa, to gaskiya tana buƙatar hutu, dan idan aka takura mata ne ana samun rupture tana fashewa
ita mahaifa.
Ko kuma kiga idan haihuwar ta riga ta ja za ki ga wata in ta samu sai ta ce ita ta yi bari ciwon ciki waye dai da sauransu, ko da a ce cikin ya zauna za ki ga ita matsalar ta wannan ne yawan haihuwar ba kamar wadda take da
bada tazara
ba. Shawara da zan ba ƴan uwana mata, ki akan kanki ma in kina samun tazarar yara za ki fi jin daɗi, rayuwarki za ta fi inganta, yaranki za ki gansu da lafiya ba su dame ki ba, baranta na yanzu a zamani za ki ga ga yara ga abinda za ki ciye su ga makarantar su ga lafiyar su abubuwan yayi yawa. Amma idan kina tazara wannan ya warware, wannan ya isa ya dauko mu wannan ruwa, ki dauko mai ruwa ya sha, wannan zai yi wa wannan kaza, ke ma kin samu za ki huta. Amma idan kowanne haka ne tafi in biki ko wannan ya ce mama ruwa, wannan ya ce mama zan yi kashi, wannan ya ma yi kashin, to kinga ke ba ki da wani hutu wankin su ma kadai tashin hankali ne in dai ba da dan hali ba za a samu ayi miki to ya kamata mu da kanmu mu tsarawa kanmu ƴaƴan mu su samu lafiya ingantacciyar lafiya a tare da su kifidin din su cikin koshin lafiya da aminci kuma gashi nan aiki zai rage miki ko to wajen kula da lafiyar yaran shi ma aiki ne ba karami ba wannan bai da lafiya wannan na da lafiya wata jinyar ma idan kika kwatsa su tare a jikin ɗayan ɗayan zai iya dauka to amma idan kika yi tsarin iyali za ki ga haihuwar ma ba za ta rika zuwa miki da matsala ba
Halimata Abdullahi sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya
sauraro ya san dalilan da yasa arewacin Najeriya ke kan gaba wajen samun yawan matan da ake rasa rayukansu yayin renin ciki da haihuwa in aka kwatanta da na kudancin Najeriya Muhammad Salisu Rabiu da rahoto
Dr. Amir Imam Yola kwararren likita ne dake asibitin kwararru na Murtala Muhammad dake Kano ya lasafta hujjojinsa akan abubuwan da yake gani suke kawo cikas wajen shawo kan wannan matsalar
wannan lamari gaskiya tsohon lamari ne kuma idan ni anawar ayin kuma ayin da na fuskanci abin kawai matan mu ne ba su da gata shi yasa saboda idan mace za a aurar da ita a kai ta wajen gidan wasu ta je ta zauna a can lokacin haihuwa ya zo ta samu matsala ta haihu ko kuma ta mutu ko kuma ta samu wata matsala sai kaga an dawo da ita gidan iyayenta kuma iyayenta su karba cikin kawai nadama ce to shikenan mu za mu rike a bar mu so babu ruwan su da wannan shi yasa nace mace ba ta da gata idan tana da gata shi kansa mijin da iyayensa ce ba za su bar ma wannan abin ya faru ba saboda wasu abubuwan gaskiya da suke faruwa duk za mu iya janye su abubuwa ne da za a iya katange su kamun ma su faru idan suka zo suka faru kuma za a iya zaunawa a nemi meye dalilin da ya sa suka faru nan saboda abubuwa ne da za a iya kautar da su kamun ma su faru shi ya sa gaskiya idan har za mu iya daukan wasu matakai da za mu sa matan mu su zama suna da gata a gidajensu a gidajen mazansu da kuma yanda suke a waje to insha Allah za ka ga samun saukin waɗannan matsaloli da muke fama da su duk macen da aka yi wa aure ta samu ciki ta haihu alhakin mijinta ne da iyayen mijinta su kula da ita ba alhakin iyayenta ba saboda mai tasada ai ba da wannan aka kawo ta gidan ba daga nan gidan ta zo ta samu saboda haka shi mijin shi ne ya kamata ya kula da ita to idan har za a turke shi ya san cewar haƙƙinsa ne ya yi wannan abin to ba zai ma bari abin ya faru ba ai da gangan suke hana matan su fita su je asibiti da gangan suke hanawa a zo a kula da su a gida duk irin waɗannan abubuwan mutanen mu suna fama da su so idan har za a iya wannan din shimfida wannan ka'idojin to in Allah ya yarda za ka ga mata sun daina samun matsala kuma sun daina mutuwa lokacin haihuwa dan mai mace ma za ta haihu lokacin haihuwa
dan mai
mace za ta mutu kai lokacin haihuwa dan mai ba dalili
likita ba dalili kace mace ta rasa ranta domin haihuwa
dan me za ta mutu lokacin da za ta haihu lokacin da take shirin kawo wani mai rai shi ita kuma ta haihu yawa ita kuma ta mutu babu saboda me saboda ai duk abubuwan da suke faruwa nan lokacin da za a haihu mace ta haihu ta zo ta mutu abubuwa ne da yawancin su za mu iya kautar da su kamun abin ya faru
Dr. Amir Imam Yola, kwararren likita da ke aiki a asibitin kwararru na Murtala Muhammad da ke Kano kenan. Muhammad Salis Rabiu, murya Amurka daga Kano, Nigeria.
Ana sa ran yi wa yara sama da miliyan biyu rigakafin cutar kyanda a jihar Katsina. Inji wakilinmu Zahardin Sani Funtuwa.
Gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Musari, wanda shi ne ya jagoranci wannan gangami na kaddamar da wannan allura ta rigakafin kyanda, ya ce akwai asibitocin da aka gina tun lokacin sojoji, kuma har yanzu haka suke.
Wato akwai asibitin da wata makarantar da aka gina tun asibitocin da ake karkashin jihar Kaduna, wanda ake ce musu ko health centers ne ko menene, aka yi su tun 1979. Wasu ma sojoji ne suka fara a 79 na gama wannan asibitin suna nan yadda suke tun wannan lokacin da aka yi wa wannan al'umma su har yau ba a ƙara bulo guda ba sai abin da ya lalace to ya za a yi wannan wurin ya biya buƙatar jama'a na 79 su sada ƙoƙarin da muke yi yanzu asibitocin muke so yanzu farfado da su
Haji Aminu Bello Musari ya ce duk asibitin da ma'aikacin wucin gadi ya shafe shekaru 10 a wurin bai zama ma'aikaci na dindindin ba to babu ci gaba a asibitin
ta faɗa matsalar cewa mai aikin lafiya ko dai dan sa kai ko dan kasuwa in dai ya shekara 10 a asibitin da yake bai zama ma'aikaci ba wato alama ya gwada ita asibitin ba ci gaba kenan
Kwamishinan lafiya ta jihar Katsina Hajja Mariya Bala Usman ta yi bayani akan mahimmancin wannan allurar rigakafi a lokacin kaddamar da wannan gangami a garin Nabatagarawa
wannan aiki muhimmin aiki ne abin da nake so a yi la'akari da shi shine yara su ne manyan gobe
ta ce Allah ya ba jami'an kiyan lafiya hikimar gano maganin rigakafin wannan cuta ta kanda
shi wannan ciwo alhamdulillah Allah subhanahu wata'ala ya ba mu hikima da aka samu magani wanda zai kare yaro ko ya zama rigakafi
Dr. Ali Guda Takai na cibiyar kula da lafiya ta duniya ya ce an magance cutar polio gaba daya amma abin da ya rage shine cutar kanda kuma ba za a yi kasa a guya ba sai an kawar da wannan cuta ya bayyana cewa akwai sama da yara 12,012 da suka kamu da wannan cuta ta kanda a Najeriya ko mafi yawan su daga arewacin kasar suka fito Sarkin Katsina Alhaji Abdulmumin Kabir Usman wanda ya magana ta bakin Sarkin Fulani Hamshita Alhaji Lawal Bagiwa ya bayyana mahimmancin allurar inda ya kira ga iyaye da su bada goyon baya domin cimma wannan guri na kawar da ita wannan cuta Zaruddin Sani Funtuwa sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya
ranar 14 ga watan Nuwamban kowace shekara Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin tunawa da masu fama da cutar sukari a duniya. Wakilinmu na Minnan jihar Neja, Mustapha Nasiru Batsari yana da rahoto.
Kididdigar hukumar lafiya ta duniyar dai ta nuna cewa akwai mutane sama da miliyan 414 da ke fama da cutar ta suga a duniya. A Najeriya ma cutar na ci gaba da yin barazana ga lafiyar jama'a. Dr. Mustapha Jibril, kwararren likita kuma tsohon kwamishinan ma'aikatar lafiya a jihar Niger, ya yi ƙarin haske akan abin da ke haddasa wannan cuta ta suga.
Babu abin da ke kawo cutar dama duk wani abincin da mutum yake ci, kuma a nan ƙasar Najeriya, duk abincin da muke ci mafi yawanci duka kamar carbohydrate ne, da shinkafa, su tuwo da sauransu. Dan mutum ya ci wannan abincin, jikin mutum yana fitar da abu da ke sa shi yake iya fitar wannan abincin ya amfana da cikin mutum, abin da muke cewa insulin. Amma yanda Allah ya yi cikin mutum, idan mutum yana girma kamar ka yi daga shekara kamar 40 haka, wannan insulin din ya kan zo ya yi karanci. To amma ba kowa da kowa ba insulin yake zuwa ya karanci ba. Idan mutum ya je duba kamar abu biyu, na ɗaya wanda ya kai shekara 40 kuma ya ci gaba da shan suga da yawa, sannan mutum ya zo kuma mutum yana da ciki sosai, ya mutum da mafi yawanci a nan ƙasar namu ba ma yin exercise.
masu fama da wannan cutar a Najeriya dai sun ce suna fama da matsalar tsadar magani da ma tsadar abincin da suke amfani da shi. Inji ɗaya daga cikin su a jihar Niger, malama Aishatu Abdullahi Macedi.
Abubuwan da muke bukata suna da yawa. Gaskiya muna da bukatun gwamnati ta dube mu. Ta dube mu da idan basira, musamman daga abu za ka ga me ciwon suka yana fama da hawan jini. Saboda me? Saboda ko tsadan maganin nan ma kawai ya ishi mutane, ya ishi mutum. Wanda kuma yake ciwo ne wanda yake dole sai an sha magani. Kuma abincin sai an zari abincin da za a ci. Abincin kuma suna da tsada. Ya kamata a ce gwamnati ta dube mu, ta dinga rarraba abincin ga masu ciwon suga, tana taimako mu da magunguna, ko mu ma za mu samu sauki.
Babban daraktan agaji a Najeriya, Injiniya Mustapha Imam Sitti, ga abin da yake cewa akan masu fama da cutar da ma bangaren gwamnati.
Likitoci shawarar da suka bayar da ainihin abincin da za a ci ga waɗanda suke da wannan cuta, to masu wannan larura su kiyaye. Sai kuma bangaren ita kanta hukuma gwamnati, musamman gwamnatinmu ta Najeriya. Kamar yadda Allah ya kaddara suke lura da masu ainihin shan inna, to wannan cuta ita ma tana da muhimmanci kwarai ga gwamnati ta tallafa wa waɗanda suke da wannan larura na ciwon suga.
Bayanai dai sun nuna cewa akwai tarurruka tare da gabatar da lakcoci da za a gudanar a wurare daban-daban na sassan Najeriya albarkacin wannan rana, domin faɗakar da al'umma hanyoyin kauce ma kamuwa da wannan cuta ta suga. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A jihar Bauchi kuwa, likitoci ne da masu aikin jinya aka ba su shawarwari na yanda za su inganta ayyukansu. Amina Abdullahi Girbo tana da cikakken rahoto.
Dr. Abubakar Abdurrahman, ma'ajin kungiyar likitoci ta ƙasa, ya ja hankalin likitoci da sauran ma'aikatan jinya da su tabbatar da cikakken gudumawarsu wajen ba wa majinyata kula don kare lafiyar al'umma.
Ni ne shugaban General Outpatient Department na Federal Medical Center da ke cikin garin Azare a Bauchi. Ni ne ma'ajin likitoci na ƙasa, wato National Treasurer kenan. Ni dai shawara ta ga likitocinmu ne da kuma sauran ma'aikatan, addu'a ta ga likitoci na ƙasa gaba ɗaya shine mu yi kokari mu hobasa, mu taimaka masa, mu kawo gudumawan mu a matsayin mu na likitoci, mu tabbatar da mu kanmu mun fara yi wa kanmu fada yanda muke yi a da, da yasa har ya kai ga jama'a ake koka da mu, duk kowa ya mai da wannan gefe mu dauko layi ta madaidaiciya. Tunda matsayin mu shugabanni na bangaren kula da lafiya, mu fara yi in yaso sauran za su biyo baya. Kuma insha Allah na san likitoci za su ji wannan, kuma sauran ma'aikatan su ma dai shawaran da za a ba su shine duk su zo mu hada kai, kamar da nurses da pharmacist da laboratory scientist har da cleaner kai har da mai gadi, kowanne na da muhimmanci a bangaren kula da lafiya, amma su zo su hada kai mu je mu yi aiki mu kai ga taimakon yanda za mu yi mu taimakawa mara lafiya, domin mara lafiya shine sarki a gunmu. Kai wannan slogan da ake fada a Turanci cewa health is wealth, to mu kuma insha Allah likitoci bangaren wannan karan kan mun dawo alƙawari cewa in Allah ya yarda za mu yi ya tamu kokarin daidai kan insha Allah na san bi iznillahi ta'ala muka hada kai, kowa ya ije duk wani abin da ake yi can baya, to in Allah ya yarda Allah zai taimaka mana.
Majin kungiyar likitoci ta ƙasa kenan, kuma babban jami'i a cibiyar kiwon lafiya dake garin Azare, Dr. Abubakar Abdurrahman. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo da wannan rahoto daga Baucin Yakubu, Ibrahim Alfa Ahmed gare ka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Jama'a, abin da ya samu kenan a wannan shirin. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri.